Washington, D.C. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfaniya, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu duba yadda rage jam'iyyun siyasa zai shafi gwagwarmayar da matasa ke yi domin adama da su a fagen siyasa. Shin ko yaya matasa ke kallon wannan matakin?
Rage wa'annan jam'iyyu da aka yi hukumar zabe da ta yi yayi daidai ba don komai ba, saboda an ce wai ai al'umma su ne jam'iyya, ba jam'iyyun jam'iyyu su ne al'umma ba, a'a.
A kwanan baya-bayan nan dai ana ta cece ku ce kan matakin da hukumar zabe ta INEC a Najeriya ke kokarin cimmawa na rage yawan jam'iyyun siyasa.
Duk da dai kotu ta hana INEC yin haka a yanzu, muna so mu ji daga bakin matasa masu ra'ayin siyasa.
Don hakan ne yau za mu ziyarci zaurin tattaunawar mu domin jin ta bakin wasu matasa 'yan siyasa yadda suka dauki wannan lamarin da kuma yadda nasarar dakile waɗannan jam'iyyun zai shafe su.
Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook.
Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin
yau da gobe. Farko za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce ta yaya kuke ganin rage yawan jam'iyyun siyasa da hukumar INEC ke kokarin yi zai shafi gwagwarmayar matasa a fagen siyasa? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To, amsar mu ta farko ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce babu wani shafar gwagwarmayar siyasar matasa da rage jam'iyyun siyasar kasar tamu da INEC ta ce ta yi zai, domin dai duk jam'iyyar da matashi yake zai iya cin zabe matukar da ya cancanta.
To, sai kuma Ali Kadi, Allah na faɗi sunan ka daidai, yace fatan alheri yau da gobe.
Ita kuwa Zainab Barista Chole Maskandare, Amina na faɗa daidai ko
Allah sa dai mun faɗa daidai,
kuma tana cewa Kole Maskandare daga jihar Yobe. Rage wasu jam'iyyun siyasan kasar mu da wato a Najeriya da hukumar zaben kasar INEC ta yi hakika zai rage wa matasa hanzari sosai.
To, sai kuma Hassan Talba George Potisco, inda shi kuma ya ce VOA Hausa, hakika yunkurin garan babul a fannin jam'iyyun siyasa a garin Najeriya gaskiya zai kawo koma baya a fagen siyasa, wato a fagen siyasan kasar nan. Allah ya sa mu gane, amin.
To, shi kuma Umar Ahmed Joda ya ce a rage su kawai, dama da yawa daga cikin su ba su da amfani, lalle shi kuma ra'ayin shi
kenan. Sai kuma Saifullahi Siraja Mai Adwa ya ce hakan zai iya sa matasa su samu damar shiga fagen siyasa.
Kin gane amsa shi kuwa?
Eto, ina ganin yana akwai naga mutane masu ra'ayi da yawa irin nashi,
wanda ke
cewa idan an rage kuma a lokacin ne matasa za su samu karfin gwiwar shiga siyasa.
Abin mamaki. To, amsar mu ta gaba dai ta fito daga wurin Abubakar Musa, inda ya ce gwamnatin da ta kirkiro yawan jam'iyyun siyasa ba ta da hankali a uzbilla, kuma don cuta da zalunci aka kirkiro su, saboda haka ya kamata a rage su.
To, ai maganan jam'iyyu da yawa ina gare na kundin tsarin mulki ne, ba wai gwamnati ce ta kafa wannan ba,
saboda kaman kundin tsarin mulki abinda ya tanada shine kowa a bashi daman ya iya kafa,
wato amla turawa ke cewa multi party system,
ba wai a ce kawai haka.
to sai kuma amsar Kabiru Shehu inda shi kuma yace ni kan ina goyen bayan rage jam'iyyu dan in so samu ni a mai da su guda biyu yafi
shi kuma Prince Khalid yace idan da VOA ta gaske ce to da a cikin Amurka ya kamata ku yi wannan tambayar kafin ku tura wa ƴan Najeriya ko kuma zugar da kuka saba yi wa talakawa ne
to ko kuma zuga
wanne ne cike zuga kenan ana zuga mutane ko kuma zuga ƙarya
waye sai ne to amma ji wannan ra'ayin naka to ai magana ai ya shafi ɗan Najeriya
Allah ya baka hakuri
maganan INEC ne
gaskiya dole
mutanen Amurka ba iya amsa za su ina ma suka ji Hausa ma balle su amsa
Allah ya baka hakuri Prince Khalid
to sai kuma amsar Usman Justice yace yin haka zai yi tasiri
shi kuma Bashir Abdullahi Funtuwa yace ba zai shafi gwagwarmayar matasa ba saboda hakan ne ma za a samu damar sanin gwagwarmayar matasa a duk wato a duk jam'iyyar da suke
to shi kuma No Limit Abdullahi yace wai wannan zumurriyar wasiqa yace ba ma goyen bayan rage yawan jam'iyyu da INEC ta yi saboda kananan jam'iyyun suna matukar taimakawa matasa wurin shigowa a dama da su an ce wasu jam'iyyun sun gagara kawo kujera ko guda daya tabbas a zaben 2019 zaben yazo da abin al'ajabi shi yasa kananan jam'iyyu suka kasa komai don haka barin kananan jam'iyyu shine adalci wa al'ummar Najeriya Allah shi kyauta amin
shi kuma gagara a Sumani
wato gagara Usman wato dan Niger
dan Niger a mutanen su toro ke
mutanen to da sai da tambaye shi
sai rike ka tambaye shi da yake fadin sunan shi kuma yace haka ne hukumar zabe ta
Seni
ta Seni a Niger ya kamata ta yi haka a kasar mu
to sai amsar Musa Shitu yace ba su da wani amfani a bar hudu kawai
to wato hudu shi yake so a bari
shi kuma fati za
shi kuma Zaharuddin Shu'aibu yace yayi daidai dama sun yi yawan da yake jawo girman ballot paper inda yake kawo wahala wajen gane jam'iyyin da mutum yake so amma kisa wannan da gaskiyar shi
to
wasu da yawa na da suna kawo
ƙorafi sai su ce sun
sun dangwala
amma sun dangwala wa wato sun yi kuskure a inda sun
jabiyar da suka yi ka gane wanne ne naka kisan abin yayi
so ma kowanne tambarin kowanne jam'iyya to sai kuma amsar yawan lisani ta kai alasa na faɗi sunanka daidai malam Sani yace da matukar
da muttaka
wato amsar haɗin gwiwa ne daga wurin yawan lisani ta kai da muttaka MTK Shawun ta kai daga jihar Kano suka ce assalamu alaikum tawagar yau da gobe ai samsam wannan mataki ba zai shafe mu ba mu matasa domin an sha mu mun warke mu ma yanzu hada kanmu zamu yi mu yi kungiyoyi na musamman domin ware wani guda wato ware wani guda daga cikin mu saka shi a gaba har sai mun ga bukatar mu ta biya insha Allah hakan ma gaba ta kai mu a bar jam'iyyun biyu ma zami nasara insha Allah
shi kuma Muktar Ibrahim Saulawa yace mu rashin adalci ne matsalar mu da gwamnati
to sai amsar Habu PA yace yawaitar jam'iyyun siyasa a ƙasa ta Najeriya ba abin da ya karawa matasa ta fannin makomar su a siyasance har gara a ce jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi da matasa za su iya samun damar mamaye guda domin tabbatar da juyin halin siyasa
to a yau amsar mu ta ƙarshe ta fito daga wurin Abubakar Magaji inda ya ce assalam gaskiya mu muna ganin hakan daidai ne don ko ba komai za a samu sauki to mun gode masu sauraro ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu Yanzu kuma bari mu je wajen wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda domin jin rahoton da su hado mana kan wannan kiki kakan da aka shiga tsakanin INEC da kuma ƴan siyasan da wannan lamarin zai shafa.
Bayan rusa jam'iyyu da hukumar zabe ta yi ne jam'iyyar ACD ta jagoranci wasu jam'iyyu guda biyu suka shigar da ƙara a kotun tarayya inda suka nuna bakin cikin su da rashin jin daɗin matakin da hukumar zabe ta ɗauka domin a cewar su hukumar bata tuntube su ba kuma suna ganin akwai wasu dalilai na daban Alhaji Musa Adamu ta kai shine shugaban jam'iyyar ACD
ana ta shimfida mana wasu ka'idojinka da su shimfida ka'idojin yawanci duka ka'idojin nan mutane sun cika ana ta ji sai an kama party office a cikin garin Abuja duka political party din nan suna da party office a cikin garin Abuja. Ana ta zo ta ce dole sai mun tara national working committee namu, ta gani mun tara kowa ya zo da international ID card nasa da letter of indigene daga ward din sa da katin zaben sa da komai duka mun yi wannan. Ana ta zo ba notice ba komai ta rusa saboda wani selfing interest nasu saboda na saboda senatorci sun ga masa ya rage jama'iyyu. To senatorci me yasa ba su ci a rage kansu ba?
Amma ga shugaban jam'iyyar Accord kuma wani wanda ya taba shugabantar kungiyar kula da jam'iyyun kasa Muhammad Umar Nalado ya ce yana goyen bayan matakin da hukumar zabe ta dauka.
Ina son mutane su kara fahimta shi shugaban hukumar zabe sai da ya fito mu jama'a bayani ita kanta hukuma ta shari'a tana yi ne bisa karkashin tanadin ainihin kundin tsarin mulkin Najeriya, shi ma kuma sai da ya karanto kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma kundin tsarin zabubuka, wanda ke shi kundin tsarin zabubuka kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya bashi dama cewa ya aikata abin da ya aikata. Ban tsammanin kotu za ta iya dakatar da abin da yake da ainihin bakin na ita kundin tsarin mulkin Najeriya. So abu ne wanda yake shi wannan hukuncin da kotu ta yi kwata-kwata bai shafa ba, kuma ina tabbatar muku da cewa wannan jam'iyyu suna nan a matsayin cewa an rusa su ba wai waɗannan 33 ba kadai, a dukkan jam'iyyun nan guda 74 da aka rusa suna nan a matsayin cewa an rusa su kuma ba za su dawo ba har sai in akwai wani hukunci wanda yayi ainihin saba provision na constitution yayi akan damar da ya ba ita hukumar zabe na rusa ainihin jam'iyyun a siyasar Najeriya.
To wai menene kundin tsarin mulki ta nada a game da rusa jam'iyyu? Kwararre a fannin kimiyyar shari'a Badisa Mai Nasara Umar yayi nazari.
Inda aka yi magana tsabtace harkokin siyasa, kafa jam'iyyun siyasa da yi musu ka'idoji da cire su da kafa su da menene shine sashi na 221 zuwa sashi na 229, wanda kuma a ƙarƙashin wannan hurumi ne ita majalisar ƙasa ta kafa hukumar zabe ta yi mata doka, kuma a ƙarƙashin nan ne aka ba su dama su shirya ka'idojin da kowace kungiya wadda ta kafa ƙarƙashin shaki na 40 na tsarin mulki za ta iya zama jam'iyyar siyasa wanda kuma in ta zo ta kasa za a iya soke ta.
Amma ga mai magana da yawun hukumar zabe Aliyu Bello ya ce hukumar zabe za ta ɗaukaka ƙara.
Ita hukumar zabe ba ra'ayin kanta take bi ba, dokoki take bi, yadda idan an yi jam'iyya yadda aka ce ai haka ake yi, saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai da yawa illa iyaka biyayya ake ga dokokin tarayyar Najeriya. Shi yasa aka bi aka yi waɗancan jam'iyyu guda 91 kamar yadda aka yi zaben 2019 da su. Bayan zaben 2019 kuma aka tantance aka ga cewa waɗannan da aka soke yanzu ba su cika ka'idojin ci gaba da kasancewar jam'iyyu ba.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin jam'iyyu da kuma dokar da kundin tsarin mulkin ƙasa ta tanada.
Maganan da ɗaya ce tana ka kabar kuka ra'arka ƴancinka, wato ko da ma a ce wannan matakin bai yi ma jama'a ba da dawannin ƙura'an ne bi ko ma ta wani jam'iyya da shi ne za a iya yin wani sauyi mai muhimmanci a ƙasa,
saboda kin ga a yanzu kwanan nan ma da ake samun a wasu wurare sai ki ji ana zargin mutane suna biyan kuɗi saboda su siye ƙuri'un mutane, wasu sai ki ga sun kwashe kuɗin amma sun je sun yi zaben su, saboda haka ƙuri'a ka shi
muhimmanci shin kwara
makamin ka ne ko zaka karbi kudin kowa, kin ga ba ana cewa dogon ballot paper ba, in ka ga dama ka karbi
ka dan wala kowanne ma ka ga dama ka ga dama, to ba dai ka karbi ba dai shawara mai kyau bane, a dai zabe dai, a dai zabe dai shugaban adalci ne ai
wato makamin ka ne.
Cinka ka rike makamin ka kar a zo a rode ka don ka sai da ƴancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka bar da damar ka
cinka ka bar kuka kuri a ga ƴancinka ka rike makamin ka ita ta tace cinka
talakawa ga dama zabe yana zuwa dama zabi shugaban himma mai tausayawa sai mu tashi mai azama ko kuma ki ma koma gidan jiya da shafa ma
talaka ka bar kuka kuri a ga ƴancinka ka rike makamin ka ita ta tace cece
To jama'a yanzu bari mu ji daga bakin matasa. Duba da yadda suke tagwagwarmaya domin su ga an dama da su a fagen siyasa. Wasu har kafa tasu jam'iyyun ma sun yi. Yanzu kwatsam an fara zancen rage jam'iyyun siyasa. Har yanzu dai muna Abuja, amma a wannan karon zauren muhawarar mu zamu je wajen wakiliyar mu Madina Dauda.
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wani shiri dake zuwa daga zauren watsa shirye-shirye na muryar Amurka dake babban birnin tarayya Abuja. Sunana Madina Dauda. Ranar 6 ga watan Fabrairun wannan shekara da muke ciki shine hukumar zabe ta rusa jam'iyyu 74 daga cikin jam'iyyu 91 da aka yi zaben shekara 2015 da su a wannan kasa. To amma kuma akwai wasu jam'iyyu da suka kalubalanci wannan mataki da hukumar zabe ta dauka, suka shigar da ƙara kotu, sannan kotun tarayya dake nan Abuja karkashin mai shari'a Anwuli Cikere yace ya dakatar da rusa jam'iyyu 31 daga cikin waɗannan 74 da dama hukumar zabe ta dakatar da su, ko kuma dai ta rusa su gaba daya. To duba ga cewa shugaba Muhammadu Buhari ya riga fa ya ba matasa dama na kafa jam'iyyu da ma shiga dukkan fannonin zabukan ƙasa, a yau na gayyaci matasa 5 da zamu tattauna da su a wannan zauren. Ina tare da Aliyu Shamaki da Zainab Bununu da Sabitu Garba Mustafa da Yusuf Yakubu da kuma Fa'iza Nasir JR. Tare da waɗannan matasan zamu tattauna shin rusa waɗannan jam'iyyu 74 da hukumar zabe ta yi yaya zai shafe su idan misali waɗannan jam'iyyun duka matasan Najeriya na cikin su, kuma gashi daga wani fannin an ba su dama na su tsaya zabuka. Yaya zai canza tunanin su a harkar gudanar da zabukan ƙasa? Yaya wannan tankaɗe da rairaya da hukumar zabe ta yi zai shafi harkar zabuka baki ɗaya a ƙasar? To ba tare da ɓata lokaci ba, zan fara daga hannun dama na. Bari mu fara da dan masanin matasa Aliyu Shamaki. Hukumar zabe ta ɗau wannan mataki, yaya wannan abu zai shafi harkan gudanar da zabe musamman gare ku matasa, walau wajen takara ko kuma wajen shiga jam'iyyu?
Tarihi shike maimaita kansa. Tarihin siyasar kasar nan a jamhuriyar farko gaba ɗaya jam'iyyun ma guda hudu ne, waɗannan kuma su suka kafa mulkin kasar. A ƙarƙashin wannan jam'iyyu guda hudu har aka samu yanci, kuma aka samu shugabanci kyakkyawa, kuma lokacin da waɗanda suka jagoranci waɗannan kujerun madafan iko duk matasa ne irinmu a wancan lokaci. Da haka
akwai ɗan shekara 28 ma a lokacin.
Da haka ashe yawan jam'iyyu bai da wani tasiri wa ƙasa ne, don da yana da tasiri da a wancan lokacin da an samu tasirin samun jam'iyyu, musamman a lokacin da ƙasar ma bata san kanta ba, sai da aka yi haɗakar tunani aka sa masilla da aka ɗinke dukkan wata baraka. So a wannan lokacin duk wanda suka yi jagoranci irinmu ne matasa, kuma suka ɗinke ƙasar, kuma ƙasar ta samu kafuwar tattalin arziki wadda har yanzu kowa in ya dare kan kandirin mulkin yake tinkafo da shi. Kazalika idan ka dawo jamhuriya ta biyu, jam'iyya 5 ne ta shiga zabe, wadda daga baya ne da aka zo zabe na biyu a jamhuriya ta biyu aka ƙara jam'iyya guda ɗaya ta zama guda 6. Ai kaga ashe cewar tsarani da ake da shi wurin yi wa jam'iyya rijista shi ya ba da dama wa kasar a wancan lokacin take da linzamin takunkumi ga kowace jam'iyya sai tana da cikakken abinda ake da bukata ma a mata rijista, wanda a wancan lokacin in ba a manta ba surimi sun yi goren zabon cewar sai sun yi jam'iyyar PPP lokacin da suka fita daga jam'iyyar PRP, amma saboda tsaurin yadda ake ba da rijista a wani lokacin haka suka hakura ba su samu wannan rijistan ba. Da haka
wata
wata jam'iyya daban. Da haka a yanzu a yanzu yawan jam'iyyu ba shi yake nuna cewa matashi ba zai fito takara ko ya lashe takara ba a wannan gaba da muke ciki. Bilhassali ma an zaburar da matasa ne, tarihin siyasar kasar zai maimaita kansa.
To bari zo ga Zainab ƴar siyasa. Zainab Bununu, kina cikin waɗanda suka yi kokarin tsayawa takara a ƙarƙashin ɗaya cikin jam'iyyu da ke wannan ƙasa, ya kike kallon wannan mataki da hukumar zabe ta dauka da kuma yadda zai shafe ki?
Eh to gaskiya rage wa'annan jam'iyyu da aka yi hukumar zabe da ta yi yayi daidai ba dan komai ba, saboda an ce wai ai al'umma su ne jam'iyya, ba jam'iyyun jam'iyyu su ne al'umma ba, a'a al'umma su ne jam'iyya. So idan ya kasance matasa za su tsaya tsayuwan daka su ga sun yi abin da zai dinka Najeriya, ya kawo Najeriya ci gaba, yawan jam'iyyu ba shi bane gaskiya.
Saboda haka kina goyen bayan rage su da aka yi?
Ina goyen bayan rage jam'iyyu da aka yi 100% gaskiya.
To Sabitu, bari in zo gare ka. Kai kana cikin waɗanda ke fashin baki akan al'amuran siyasa a wannan ƙasa. Ya kake ganin wannan mataki? Ta yaya kake ganin zai shafe ku, ku matasa a wannan ƙasa?
To ai kin ga daga batutuwan da Aliyu Shamaki yayi tun da farko, a yake magana akan cewa tun jamhuriya ta farko, daga inda yake bayyana jam'iyyun siyasar da aka samu guda hudu, wanda kuma tafiya har kawo wannan lokaci da muke ciki a yanzu. Idan kin lura da kyau zaki ga, idan ana magana akan zabe kuma a tsari irin na demokradiya, ana magana ne akan a samu yan adawa, sannan kuma a cikin jam'iyya a sami wane ne yake da ƙuri'u mafi rinjaye. Saboda haka yawan samuwar jam'iyyu, wani kila abin da 'yan ƙasa na ga tunaninsu ma yana yawan tafiya kai, shine na cewar duk da suna da dama da idan an cika sharɗai da aka dan sautsauta su a samar da jam'iyya a mata rajista, amma me ma yasa aka yi ta ba da damar da a Najeriya aka waye gari muke da jam'iyyan siyasa da suka kai har guda 91? A wani dalili? A wace bukata? Ka faɗan takarawan da zai fito daga jam'iyya guda ɗaya, wanda kuma zai iya zamantowa shugaban ƙasa ko kuma zai iya zamantowa a sauran matakai na kujerun siyasa? Ni a fahimta ta wannan rage jam'iyyan da aka yi aka bar yanzu a 18, idan da dama za ta bada ma a ƙara saukar da su, kamar yadda masana harkokin siyasa suke cewa ba zai zama laifi ma a samar da jam'iyyan siyasa da ba su fi guda biyu ba, a tsaye da ɗan takara a samar da kyakkyawar adawa mai ma'ana, a samar da yadda 'yan ƙasa za su iya sanin jam'iyyar da suke so su ga logonta a kan lokaci, sannan kuma ƙasa wajen gudanar da zaɓuɓɓuka ba za ta sha wahalar kashe kuɗaɗenta ba. Amma ya zamanto cewar a wannan zaɓen da ya gabata, da ma kuma yadda 'yan ƙasa suka gudanar da zaɓuka, batutuwan da suka dinga yi an samu imbalance board, wanda ƙuri'un da ake zaɓa wanda kuma ba nan mutum ya so ya zaɓa ba, sakamakon doguwar tefa da za a ba mutum, ya zamanto wajen ka gano alamar logon da kake so ka zaɓa ka fuskanci wahala, sannan kuma wasu su dangwala anan, daga ƙarshe ya zamanto ƙuri'a ta tashi a matsayin asara. Wanda mun sani a tsari na mulkin demokradiya ƙuri'a ɗaya tana da kyakkyawan inganci dan za ta iya ba ɗan takara ya kai ga nasara. Saboda haka a dai ci gaba da tafiya, a kuma ci gaba da abubuwan da suka kamata. Ni ina fatan wani lokaci za a wayi gari ba da daɗewa ba jam'iyyar siyasar Najeriya kar su wuce guda uku.
Barin dawo gare ka Yusuf.
Na'am.
Ka ji abin da Sabitu da sauran 'yan uwanka suka faɗi.
Na Yusuf.
Ya kake kallon wannan al'amari ne? Shin yawan jam'iyyun ne ko kuma a rage sun shine fa alfanu?
To ina da kafin ne magana akan batun rage su ne yafi alfanu ko kuma ci gaba da kasancewar su da yawa ne yafi alfanu. Na ɗaya, a duk lokacin da aka ce ana mulki irin na demokradiya, mulki na demokradiya ne yake baiwa kowanne ɗan ƙasa damar baje kolinsa domin ya zaɓi zaɓin ransa, ya kuma hushe takaici da fushi. To idan aka ce a ƙasa ana samun yawaituwar demokradiya ko jam'iyyu, kowanne ɗan ƙasa zai yi ƙoƙarin wato samun zaɓi wanda yake tunani shine zai cire masa kitse daga wuta. Misali, wannan jam'iyyun nan kowace jam'iyya tana da shugabanninta, tana da magoya bayanta, tana da office, akwai mutane da suke aiki a ƙarƙashi, akwai mutane da suke cin abinci, kuma samun yawan demokradi jam'iyyun nan a ƙasa yana kawo abin nan da ake kira wato competition, gasa. Yana kuma gasar nan a duk lokacin da aka ce ƙasa tana ana mulki na demokradiya, an baiwa kowa zaɓi na zaɓin ransa abin da yake tunani, wannan yana matukar taimakawa a jam'iyya. Amma abin da ya kamata kuma a ɗaya ɓangaren wanda ya kamata mu duba shine gwamnati sautari da hukumar wannan dai hukumar zabe ce ta take da wato wuka da nama a hannunta na amincewa da cigaba da kasancewar waɗannan wato jami'u ko kuma akasin haka wato rage su zuwa abin da ta rage su yanzu mu duba hukumar zabe za ta iya kawo hujja ko dalilai na cewa tana kashe makudan kudade a kowace shekara wajen wato yi wa kowace jami'a hidima idan an duba wannan rage su din zai taimaka wajen yawan asara da ji hukumar zabe ta kasa INEC take yi sannan kuma rage su din ba wai yana nufin cewa ba a baiwa matasa kowa dama ya fito ya tsaya takara ba duka dai idan an duba an gani dai shugaban kasar nan daya ne kuma kamar da Sabitu ya bayani nan idan ka duba ka gani yawanci jama'iyyun da suka fi tasiri jama'iyyu guda biyu ne jama'iyya ta daya yawanci a kowane lokaci zaka ga jama'iyya ta uku ma wani lokaci idan ka zo ka tambayi yan kasa wacce ce demokradiya da tazo jama'iyya da tazo ta uku a zabe yawanci ba a sani ko yanzu in ka tambayi yan Najeriya zaben da aka gabata wani zai furta baki ya ce maka ai shi bai san jama'iyya ta uku ba ya san dai ta daya ya san ta biyu to wannan yana nuna cewa din kamar kasar ko kuma al'ummar kasar sun karkata gaba daya akan wato jami'u yawanci guda biyu a duk lokacin da ake yin zabe to amma jami'u guda biyu din kuma ina kyautata zaton cewa ga hukumar zabe za ta taimaka musu wajen samun tattalin arziki wajen kuma seta mata wato daidaita mata sahu wajen wato samun alƙibula guda ɗaya wanda za ta yi ayyukanta a takaice ba tare da wato faɗaɗa ayyukanta ba da kashe-kashen kuɗi da asara ba wannan zai iya taimaka amma kuma ga 'yan ƙasa ina tunanin cewa akwai waɗanda suke da ra'ayoyi musamman ma matasa da suna ganin da suke iya tunanin cewa rage wannan yawan jama'u zai zama kamar wata makarƙashiya ce ake nema a shigo da ita wanda za ta hana matasa su baje kolin
bin shari'a ba
walle walle wala ta dauki kama kiya kiya magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba wata rana akwai ata shuba shi ne ba
walle walle mana ta dauki kama kiya kiya tauno ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa ba in kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba wale kiri ba za ya ke na zalunci ba
walle walle mana ta dauki kama kiya kiya tauno ne magana gobe ba mu ne ba
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau insha Allahu a mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarshen zauren wannan tattaunawar da muka kawo muku a yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Amina Buhari Auna
ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya
batun so ba kama kariya